الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين بايفك يا أبو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki ma abocin ni'ima da falala da ya bamu damar saki haduwa a nan masallacin Anas bin Malik a nan unguwar Ballaga a birnin Bauchin Yakubu a yau 26 ga watan Jumada Athaniya shekara 1443 bayan hijira wanda ya dace da 29 ga watan 1 shekara ta 2022 miladiya. Wannan shine darasi na biyar daga cikin darussan littafin da muke karantawa na Al-Muharrar fil Hadith wallafar Muhammad ibn Abdul Hadi, Allah ubangiji ya rahama ga Ibn Abdul Hadi da dukkan malaman sunna na raye da matattu daga cikin su. Idan ba a manta ba, mun yi karatu a cikin Kitab al-Tahara zuwa babin da yayi magana akan wani babi ne na ƙarshe? Na'am, babul miyah, wato babi dangane da ruwa, tsarkinsa da akasin haka. Babin da zamu karanta a yau shine babul aniya, babin da zai yi magana dangane da al'aniya, wato kwanuka da ababen da ake ɗiba ko zuba ruwa a cikinsu, ko kuma ajiye ruwa ko abinci a cikinsu, ko yin amfani da su domin bukatu na ɗan adam na yau da kullum a matsayin mazubi ko kwano ko kofi ko moɗa ko guga, duk wanda yana cikin al'aniya. An fahimta? Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa yaqulu al-musannif rahimahullah باب الآنية. عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ مسلم. وعن شرب بالفضة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أخرجوه إلا البخاري، ولفظ مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما لم يأتي عن البراء، وانا حديثي أنكر قودك البراء yana nufi al-bara ibn azib. Qala, al-bara yace: amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi sab'a. Manzon Allah mai salati da salamar Allah su tabbata a gare shi ya umarce mu da abubuwa guda bakwai. Wa nahana an sab'a, ya kuma hane mu ga barin abubuwa guda bakwai. Amarna ga abubuwa guda bakwai da ya umarce mu. Na farko, bittiba'il jana'iz, raka gawa da bin janaza, ai mata sallah kuma a binne ta. Wa iyadatil marid, da kuma zuwa ziyarar marar lafiya domin gaida shi da kuma wa ijabati da'i amsa gayyatar mai gayyata da kuma wa nasril mazlum taimakon wanda aka zalunta da kuma wa ibraril qasam barrantar da rantsuwa na wanda ya rantse akan zaka yi wani abu to karka kunyata shi kayi abun saboda wato ka barrantar da rantsuwarsa wa raddis salam da amsa sallama ko mayar da sallama wa tashmitil aqis da gaida wanda yayi atishawa da yiwa wanda yayi atishawa addu'ar da ake yi wa mai atishawa abubuwa nawa kenan bakwai wa nahana da kuma abubuwan da ya hana mu an aniyatil fidda ya hane mu ga barin kwanukan azurfa wa khatamaz zahabi ko wa khatamiz zahabi ya kuma hane mu ga barin zobe na zinariya wal hariri ya kuma hane mu ga barin amfani da tufafin da aka saka da al harir wad dibaj da kuma tufafin da aka saka wanda yake da nau'in al hariri wato a cikin sa shine ake ce ad dibaj shi al harir shine al hariri mai zaman kansa addibaj wani nau'i ne daga cikin nau'uka na tufafin alharir na musamman alhariri gamammen suna ne dibaj kuma wani nau'i ne daga cikin nau'uka na alhariri walqassi da kuma wani nau'in na tufafin da aka hada wato auduga da alhariri aka taka addibaj zallan alhariri wato zallar wato abinda aka saka da zaren zinariya shine alhariri to in aka ce addibaj wanda shine zallar sa amma wani nau'i ne daga cikin nau'ukan sa amma ana iya surka shi da wani abun daban kamar a hada da auduga ko da wani daga cikin sinadaran saka sai a kwaba tare da zaren zinariya sai a saka wannan sunansa al-qassi duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wal istabrak ya kuma hana amfani da wani nau'in wanda shi ma daga cikin nau'uka ne na al-hariri amma shi mai kauri ne kuma na musamman don haka al-hariri annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amfani da shi kwata-kwata da kuma nau'ukan alhariri wanda daga cikin nau'ukan akwai addibaj akwai alqassi akwai alistabrak kowa ya fahimta walam yadhkuri sabi'a amma bai ambaci na bakwai din ba a cikin wannan riwaya saboda idan ka kirga bayan ya ce ya hana mu abubuwa bakwai sai ya fadi kwanukan azurfa ya fadi zobe na zinariya ya faɗi tufafin alhariri ya faɗi nau'in tufafin alhariri na dibaji ya faɗi nau'in tufafin alhariri na istabrak ya kuma faɗi na shidan nau'in sa na alqassi sura guda daya bai faɗa ba wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim duka sun ruwaito wa hadha lafdul Bukhari wannan lafazin da kaji na Bukhari ne wa fi lafdi Muslim amma a cikin lafazin riwayar Imam Muslim wa an shurbin bil fidda ya kuma hana shan abu a cikin kwano ko tasa ko mazubi na azurfa an fahimta duka dai akan guda shidda din kadai akwai riwayar da tazo da cikon na bakwai din shine wa anil mayasir an gane ko wa anil mayasir shi yana cikin wata riwayar ta daban, ita ma daga cikin wato ɗayan cikin sahihain, amma ita ma ta inganta. Al-Mayasir shi kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hara, wanda shine zai zama na bakwai amma baya cikin wannan riwaya, shine wani nau'i na wani wato abinda ake sakawa shi ma da al-Haririn, amma ake sa shi a matsayin sirdi wanda za a dora akan raƙumi ko doki don a hau, ko a sa a cikin abin nan, ko a sa shi a matakalar wato sirdi din wanda masu takama da masu sarauta suke iya hawa. Ana fahimta? To kenan, in kayi a takaice kana iya cewa sirdin babur ko sirdin mota ko na keke, a kawo yadin da aka sa da shi din ya zama akwai nau'i na al-hariri. Ana fahimta? Shine al-mayasir. To shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Wa an Hudhaifah ibn al-Yamani radiyallahu anhuma, an kuma karbo daga Hudhaifah dan al-Yaman, Allah ya kare yarda ga Hudhaifah da shi da babansa al-Yaman. Annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal, cewa annabi mai salati da salamar Allah su tabbata gare shi ya ce, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda, kar ku riƙa sha a cikin kwanukan zinariya da azurfa, wala ta'kulu fi sihafiha, kuma kar ku riƙa ci a cikin kwanukan su, fa innaha, domin zinariya da azurfa, lahum fid dunya, nasu ne a nan duniya, wa lakum fil akhirah, ku kuma naku ne a lahira. An hana ku amfani da shi a duniya kwata-kwata a matsayin mazubi da abin sha, an hana su amfani da shi kuma a lahira. Don haka ku a nan kar ku taɓa, domin a can za ku samu, su kuma a can za a hana su. An fahimta? Muttafaqun alaihi, wannan Imamul Bukhari da Muslim duka suka ruwaito. Wa an Ummi Salamata zawjin Nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, an kuma karbo daga Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, qalat, ta ce, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ma'aikin Allah mai salati da salamar Allah su tabbata gare shi ya ce, allazi yashrabu fi ina'il fidda, duk wanda ke sha a cikin mazubin da aka yi da azurfa, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, ba abun da yake kwankwada a cikin sa sai wutar jahannama. Muttafaqun alaihi aidan, wannan ma Bukhari da Muslim suka ruwaito. An ji waɗannan hadisai guda uku ga sharhin su. A cikin wannan hadisai mun ji an ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da ittiba'ul janaiz. Al-janaiz jam'i ne na al-janaza, ma'anan al-janaza da larabci shine an-nash, wato makarar da ake sa gawa a cikinta, ko kuma al-mayyit, ita gawar da kanta, gawar sunanta al-janaza, makarar da ake dora gawa a kanta, ko ta gida ta gargajiya ko ta asibiti, sunanta an-nash, ita ma duka sunansu al-janaza. Doka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ittiba'ul janaiz, shine as-salatu alaiha wa tashyi'uha ila an tudfan. An fahimta? Shine ayi mata sallah, sannan a raka ta har zuwa inda za a yi bankwana da ita, abin ne ta arabi ku dawo. Wannan abun Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi daga cikin umarninsa guda bakwai. Sannan ya umarni da iyadatul marid. Iyadatul marid shine ziyaratuhu. Sannan ya umarni da ijabatu da'i. Ijabatu da'i shine talbiyatu da'watihi ila walimatin wa nahwiha, shine ka amsa kiransa da ya kiraye ka na gayyata, ko zuwa walima ta cin abinci, ko ta liyafa, ko wani biki, ko wani meeting, ko menene, matukar a cikin sa akwai cin abinci, idan ya gayyace ka to ka amsa. Ana fahimta? Sannan kaji an ce nasrul mazlum. Nasrul mazlum shine i'anatuhu bid-difa'i anhu aw akhdhi haqqihi lahu, a taimake shi ta hanyar abinda zai cutar da shi, a kare shi, a taimake shi ta fuskar abinda yafi karfin sa, a kwata masa, shine ma'anan nasrul mazlum. Kaji an ce ibrarul qatam, kar ku ce ibralul qasm, al qasm shine rabon kwana tsakanin mata, amma al qatam shine rantsuwa. To annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a rinka barrantar da mai rantsuwa, idan dan uwanka ya ce wallahi wane ba za ka mun kaza ba, to karka masa, wallahi wane sai kai kaza to kai, saboda karka kunyata shi ka dora masa kafara, to ka barrantar da wannan rantsuwar karta sa yayi kafara. Yayi umarni da tashmitul afi, ma'anar at-tashmit shine addu'a bil khair a larabci, asalinsa an ciro shi ne daga ash-shamita. Ash-shamita kuma shine qa'imatu shay, duk abinda yake kafar wani abu da za a dora shi akai shine ash-shamita. To da larabci an ari wannan kalmar ne saboda wanda yake yi wa mutum gaisuwa bayan yayi atishawa, kamar ya dora, kamar yana masa addu'a ne akan Allah ya daga shi ya dora shi akan wasu kafafu na alheri, ana fahimta? Shi yasa ake ce wanda yayi wa dan uwansa yace yarhamukallah idan yayi atishawa, to kamar yana masa tashmiti, yana dora shi akan alheri ne. Da yace aniyatul fidda, yace nahana an aniyatul fidda, bi ma'ana nahana an iktina'iha, ya hana mu rikonsa, ajiye shi ta kowace fuska. Addibaj nau'un min lubsil harir, min libasil harir, alqassi thiyabun min kittanin makhlutun bil harir, al-istabrak nau'un hasanun min addibajil ghalib. Sannan da yace sihafiha jam'i ne na as-sahfa, as-sahfa kuma shine as-sahnul kabir alladhi yudau fihi at-ta'am. Akuna jin bi wannan larabcin yujarjiru, ma'anan abunna at-tarjir, yujarjiru shine abunnan sharabun mutawatir bi haythu yusma'u min ash-sharibi sautu shurb, mutum yana shan abu har kana jin pop 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 pop, ba shine ma'anan kwankwada ba, to ma'anan shine yujarjiru da larabci kenan. Wadannan da sai da muka ji a dunkule abinda suke karantarwa shine shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan al'umma ta game dukkan nau'uka na alheri. Alheri ta fuskar duk wani abu mai amfani ya koya wa al'umma sai yadda za su samu, duk wani abu mai cutarwa ya koya wa al'umma sai yadda za su guje shi don kar su cutu ko wani ya cutu. To zaka ji kadan a wani hadisin, ka ji kadan a wani hadisin, ka ji kadan a wani hadisin, in ka hada su gaba daya sai ka ce shine al-hadiyun nabawi, shiryarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ayi ko kar ayi. To kadan daga cikin irin waɗannan shiryarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin da ke kunshe cikin wannan hadisi na waɗansu alherai guda bakwai da ake so musulmai su karfafa kyautata dangantaka tsakanin su ta hanyar yin su. Sannan kuma ya faɗi abubuwa guda bakwai su kuma waɗanda ya hana saboda suna da illa, ko dai ga mutum shi kansa a karan kansa a lafiyarsa, ko ga tsakanin mutum da Ubangiji a addinance, ko kuma a tsakanin mutum da wani mutum. Kaga duka dai alheri ake koyarwa. To daga ciki shine ka ji waɗannan abubuwan da aka faɗa wanda duka mun yi bayani a kansu, ko? To sai abubuwan da muke fahimta a cikin waɗannan hadisai idan ka tara su. Na farko, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan wato lallai mu rinka zuwa gaida marar lafiya. Yana ɗaya daga cikin al'amura masu girma a addinin musulunci shine idan ka ji wani baya da lafiya ka je ka gaida shi. Don ya tabbata ma cikin wata riwaya a cikin Sahihu Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai tuhume ka idan wani yayi rashin lafiya baka je gaida shi ba kuma baka da uzuri, Allah ya ce na yi rashin lafiya ka ki ka gaida ni. Wani abun zai daga wa bawa hankali ya ce Ubangiji kai ne za ka yi rashin lafiya, ya ce wani ba ya yi rashin lafiya ka ki gaida shi ba, inda ka je wajen da ka same ni a wurinsa. Don haka duk wani mutum musulmi mumini da ya rashin lafiya wajibi ne akan musulmi su je su gaida shi, yana daga cikin haƙƙoƙi guda shida na musulmi akan musulmi, kar ku riƙa wasa da wannan. Abu na biyu shine umarni da wannan hadisi ke yi akan idan mutum kwana ya ƙare to a nuna ana tare da shi, a nuna ɗan uwantaka bata ƙare akan mutum yana da rai a ci amfaninsa ya bayar ko a bashi kadai ba, ya mutu ma ana tare da shi, ta yadda za ku haɗu da yawa a yi masa sallah, sannan a samu wani yanki masu yawa daga cikin ku su je su masa rakiya har a je a binne shi, saboda gata ce mafi girma da za a maka a matsayin ka na musulmi. Don duk gatan da za a maka kana da rai, ana tsammanin kai ma zaka bada wani abu ne, ko kuma idon ka zai gani ya san an maka, amma a maka baka san an maka ba, baka nan ka mutu, ai ba gatar da ta wuce wannan. To kowane musulmi ya cancanci a masa haka, kar ayi wasa da wannan. A raka gawa da yin sallar janaza tana iya zama farali, tana iya zama farali na kifaya, tana iya zama fardu ain idan ya zama dolen ka ne, mutum ya mutu maka kuma kai ne zaka yi masa sallah, kaga wajibi ne, ba zaka tafi ka gudu ka bar shi ba. Sannan dole ka tona kabarin sa ka san inda zaka yi ka haka, ko kai kadai ne, amma yana zama fardu kifaya idan aka sanar za a yi sallar gawa kuma a kowa waɗansu, to nan ba wajibin ka bane, wajibi ne dai naku a dunkule, idan waɗansu suka yi sun dauke wa sauran. An fahimta? Sannan umarni a cikin wannan hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wani mu yayi atishawa mu ce masa yarhamukallah. Wannan ya zo a cikin wata riwaya ta Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idha atasa ahadukum kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Yace idan dayan ku cikin musulmi yayi atishawa, to haƙƙi ne akan kowanne musulmi da ya ji shi sai ya ce masa yarhamukallah. Don haka shi nan da yace kana haqqan ala kulli muslim, wadansu cikin malaman sharhin hadisi suka ce nan ba kamar sallama ne idan mun zo shiga wani yayi sallama ya dauke wa sauran ba, a'a in mutum ya atishawa duk wanda ya ji shi sai ya ce yarhamukallah. Don haka yin anan na ce atisha kowa sai ya ce mun yarhamukallah, har wanda zai zo ya ji ni a cikin sautin karatun baya nan, don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu. Don haka duk wanda ya atishawa ina bin ku bashi. Abu na hudu shine umarni cewa idan dan uwanka ya rantse, to karka wulakanta rantsuwarsa. Wani kayi mun abu kaza, kayi mun alfarma kaza mana, sai ce a ni gaskiya ban da lokaci, sai ce wallahi sai kayi mun mali, a ba ni da kai din, wallahi sai kayi mun, har ka rantse to ba zan yin ba, to ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har da rantsuwa a to zan yi, wannan shine ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kar saboda idan ka ce wallahi sai kayi, kuma har cikin zuciyarka yazo bai ba, sai kayi kafara, saboda ka dauka shi nagari ne, ashe ba haka bane, kaga sai kayi kafara don ka cire shi a layin nagari. Kuna fahimta? Amma na fa akwai fa'ida, kar ku rika yawan haka, don kai wani ya kira ni ya ce wallahi da haka ya ce sai ka zo, a ba ran samu zuwa ba. Kuna fahimta? Yawwa, idan ka san abinda ka sa shi zai yiwu, kuma ba abu ne da za ka sa shi a cikin haraj ba, Allah ma baya samu a haraj, balle kai ka sa wani a cikin haraj. Kuna fahimta? Sannan abinda ka tambaye shi zai iya, ka samu abokin ka wani banka zamani na kuɗi, sai ya ce ka zan yi ka zama, ya ce wallahi sai ka ban, a'a wannan hadisi bai shafe ka ba, in ba haka ba kun dinga karɓar kayan mutane kenan da wannan hadisi. Abinda ka san da cewa mutum zai iya yafi karfinsa kuma yana da dama, shi ake rantsewa, kuma ba kowa ake rantsewa fa, sai wanda ka san da gaske zai maka, don ku tabbas idan ka faɗa bai yi ba fa sai ka yi kafara. To kaga ku irin waɗannan mutanen kaɗan ne wanda ka tabbatar idan kai hakan zai maka. To ku kuma don Allah ku zama nagartattu ta yanda mutumin da ya san ya kai ya rantsuwa a kanka, to ka nuna ya kai din, musamman akan abinda ka fi karfinsa kuma kai ba za ka takura ba. Ku kuma masu roƙo, kar ka takura ɗan uwanka da abinda ka san ko ka rantse za ka takura shi ne. Idan aka faɗi abinda ba zai yiwu ba, ka ce a'a wani kai haƙuri, wannan hadisi bai hau kaina ba. Fa'ida ta gaba ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni cewa idan mutum yana cikin halin kakanika dole mu taimake shi matukar, musamman wanda yake cikin hali na cutar wani, zaluncin wani, danniyar wani, babakeren wani, ka zo za ka wuce sai ka ga wani yana cikin wato an buge shi, wasu suna dukansa za su kwace masa wani abu, sai kawai ka wuce ka ce ba ruwanka, a'a nasrul mazlum kenan, ka taimake shi wajen kwata masa haƙƙinsa. Ka ga wani barawo ya daki wani ya kwace ya ɗauki waya zai gudu, to nasrul mazlum shine ka bi shi da gudu ka kwade shi ka kwato wayar amma kar ka kwade shi da karfi sannan wasu sannan yana daga ciki kuma shine wato wani kaga wani haƙƙin sa da ya makale a wurin wani kuma kai kafi karfin da zaka iya karba masa na kuɗi yayi aiki ko yayi wani abu na sana'a to ka taimake shi ka karba masa wannan haƙƙin yana daga ciki shine wato kai a matsayin ka na uba an zalunci yarka ta zo ta kawo ƙara kuma kace ni bazan zama dattijon banza ba ta shiki koma a in dai zaluntan ta akai ka tsaya akan haƙƙin sai ka kwata mata ya shafi yarka ya shafi kanwarka ya shafi duk wata musulma wanda ka san cutar ta mijinta yake haka kuma wajibi ne ka taimaki mijin da matar su ke cutar sa eh akwai irin su ma ai sannan yana daga ciki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman sawa'un shi yayi cuta ko shi aka cuta ka taimake shi idan shi yayi cuta ka hana shi cutar don kar ya sha ta zo masa guya ta kai shi wuta ka taimaki wanda aka cuta domin ka kwatan masa haƙƙinsa abu na shida shine wannan hadisi yana umarni da cewa mu amsa kiran gayyata idan aka gayyace mu idan gayyatar ta aure ne gayyatar cin abinci to wajibi ne ka amsa sai in kana da uzuri don annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda bai amsa gayyata ba ya saba mun ni abul qasim kaga babban magana ce in dai aka gayyace ka walima walimar aure amma walimar da ba ta aure ba to ita zuwan ta mustahabbi ne walimar aure ita ce take da wannan hadisin ana fahimta sai dai idan baka da idan akwai uzuri sai ka sanar da shi cewa akwai uzuri kai hakuri amma kai shiru ko ka amsa an yi tsammani zaka zo ana ta jira ba a ganka ba wannan saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bayan zuban mutunci sannan kuma umarni ne a cikin wannan hadisi da cewa wato idan aka yi maka sallama to ka amsa sallama wajibi ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa idza hayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan ka zo sallama sallama din sunna ce inji mafi yawan malamai amma amsa ta tunda ya zo a cikin hadisi to nan wajibi ne amma idan gida ne ka je to shine yin sallama wajibi ne wa idza dakaltum buyutan fasallimu ala ahliha la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasanisu wa tusallimu ala ahliha wannan wajibi ne in ka zo gida ba za ka bude ka shiga ba sai kai sallama amma kaga mutane suna zaune kawai zaka wuce assalamu alaikum wannan sunna ce ba wajibi bane duk inda kaga mutane sai kai musu sallama a'a amma su wajibi ne idan kai su kuma su dakatar da abin da suke so amsa maka an fahimta fa'ida ta gaba ita ce wato sai kuma abubuwan da aka hana na ɗaya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine sa zoben zinari wannan ya shafi maza ne kadai sa zoben mene zinariya amma mata su ya halatta su sa na zinariya namiji bai halatta sa na zinariya ba amma yana iya sa na azurfa annabi ma sallallahu alaihi wasallam yana da zinariya ta azurfa yana da wato zobe na azurfa amma sa zobe na zinari haramun ne ga maza ta kowace hanya ga mata ya halatta fa'ida ta gaba ita ce wato ya haramta a ci ko a sha da kofi ko da kwano ko da tasa ko da plate na zinari ko na azurfa shi kan da azurfa da zinari haramun ne ci ko sha ko cokali da su ga maza da mata duka matukar kai musulmi ne to duk matsayinka akwai abinda shari'a za ta dakatar da kai duk yadda kake ji ka kai akwai abinda Allah zai ce bai yadda ba kar ka taba ana fahimta to duk darajarka da duk kudinka ba za ka zauna akan kushin din da aka yi da zinari ba haramun ne ba za ka kwanta akan gadon zinari ba haramun ne ana fahimta ba za ka sha ruwa ko cokali ne ko allura da za a tsikara maka a jikinka a ce na zinari ne haramun ne ana fahimta wannan maza da mata duka suna da iyaka a kai an fahimta ko sannan fa'ida ta gaba ita ce haramun ne wato a fa'ida ta gaba ita ce ya halatta idan mace ce ta yi amfani da wato zinariya da azurfa a wajen tufafi ta sa alhariri da kaji an hana maza din nan, ya halatta gare ta ta sa zobe da kayan ado na zinariya da azurfa, dukansu ya halatta. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taga su ya ce inna hadaini, kaga wannan zinariya da azurfa ya ce haramun ne ala zukuri ummati akan mazan al'umata, hillun li nisa'iha amma halal ne ga mata. Fa'ida ta gaba ita ce malamai sun yi sabani akan abinda ba zinariya da azurfa ba amma suna cikin abubuwa masu daraja. An hana zinari da azurfa wajen cokali, amma cokalin diamond fa, kuna fahimta, da pearl, zabarjadi da yakutu da murjani da sauransu, su kuma fa ya halatta a yi amfani da su, kuna fahimta, ko a yi maka zobe da shi amma ba na zinari ba, ko a yi maka gogul ɗin ido da diamond, kuna fahimta, wannan malamai sun ɗan yi saɓani a kai, amma maganar jumhuri shine ya halatta. Saboda ba wanda ya isa ce ya haramta sai Allahu Rabbul Alamin, sai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. To da Allah da manzonsa ba su ce wannan haramun bane. Wasu malamai sun ce haramun ne min babi aula, tunda su suna da tsada sama da zinari da azurfa. Ana fahimta, waɗansu malaman suka ce a baka kiyasi a nan, saboda Allah ba ya haramta su don tsadarsu bane. Allah ya haramta saboda su ana amfani da su a matsayin kuɗi ne, kuma ɓata kuɗi ne. Sauran abubuwan su ba kuɗi ba ne, sai dai ka sai da su, su kuma a yanda suke su kuɗi ne. Don haka bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta a yi amfani da kuɗi wajen wannan abun. Kaga ɓarna ce da nuna isa ta ƙarshe. Sannan kuma saboda su ne Allah ya faɗa za a yi abubuwa da su a cikin aljanna. An gane ko? Don haka tunda aka ce lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, kaga su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace naku a aljanna, to sai zama da su kadai din ake nufi. Wannan magana tafi karfi, saka wanda Allah ya bashi kudin da zai iya dana wancan ya dana abin sa. Kul man harrama zinatullah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizq kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya, amma kuma fa abin da yafi shine rage wato tsanani a cikin abin da ya shafi kawar duniya. Mutum ya takaita ya yi daidai ruwa daidai gari, saboda a daidai lokacin da waɗansu suke faman abin da za su ci da abin magani da wane ne, kai kuma ka ɗauki abin da zai iya ɗaukar nauyin abincin mutum dubbai, ka sashi kawai a idonka, ko kawai ka sashi a matsayin zobe, ko ka yi wane ne. Wannan in dai har mutum yana ji da wani abu na wara'u da zuhudu, to zai rage wani abu, ko da yana da hali sai ya haƙura ya bar shi, saboda in ya je lahira a masa da babban a bashi babban kaso, amma ba za ka ce masa don yayi ka ce haramun ba. Ya halatta daban, ya kamata daban, baka bai kamata bane amma ya halatta. Fa'ida ta gaba ita ce wato koda ba alhariri zalla ba, duk abinda aka kwaba shi da alhariri ko yake kama da shi, kaman katsiyi, kaman istabarak, kaman dibaji, duka shi ma ya haramta kamar yadda muka ji. Fa'ida ta gaba ita ce muna karku manta cewa muna cikin kitabu tahara, ko bayani akan me tsarki, ba an haramta sha da ci a cikin zinariya da azurfa ba, to wani shi butarsa ta zinariya ce ko butarsa ta azurfa ce, ko kuma famfonsa ko shawararsa akwai wannan. Wasu daga cikin ku masu leke-leke sun gani da yawa, waɗansu manyan masu kuɗi a duniya waɗanda suke musulmi ne ma, suna da shawa na zinariya, kai wani inda yake tsuguna ya kashi ma da zinariya aka yi. Na san kuma da yawa daga cikin ku sun gani. To an hana sai mutum yayi tsarkin yayi ko bai yi ba. Kun gane magana? Sai ya yi alola da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Alolar ta yi ko kuma bata yi ba? Waɗansu malamai suka ce bata yi ba, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rajul duk wanda ya abinda muka hana shi to an mayar masa annabi ya yadda kai ko bai yadda ba bai yadda ba kai kuma sai kai to ba a son alolar wannan ita ce masabar Hanabila jumhurin malamai suka ce a laifinka yayi alolar ka ma ta yi kuna fahimta ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka saba wa Allah laifinka yana nan amma ababin tikihumu alolarka ta yi tunda ka zuba ruwa ka wanke wuraren da aka ce ka wanke da me kai wannan kuma kai amfani da haram sai zama haram din yayi alolar ma ta yi kamar wanda ya danti daidai ko mutum ya sa kayan alhariri sai ya salla da shi to laifin sa alharirin yana nan sallarsa kuma ta karbo in dai ta cika yadda ake yi kuna fahimta na sha baku misali da mutum an yi sallah an yi sujada sai sa hannunsa sai zaro wayar wani sai sa a tasa aljihu ana sa aljihu aka yi sallama kuma kafin ayi salati annabi goma sai tashi ya fita sai gudu sallar ta yi sallar ta yi satar ma ta yi fa'ida ta gaba ita ce wato an hana yin amfani da buta ta zinariya ko kasko ko akushi amma wato menene hukuncin at-tadbib at-tadbib shine ayi walda ko anane ana fahimta ko alike wani abu wanda shi ba na zinaren bane ba na azurfan bane amma sai ayi amfani da shi a matsayin sinadarin da za a alike ayi welding din sa idan ya fashi shi wannan ya halatta idan dan kadan ne malamai sun ce ya halatta saboda akwai kofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shan ruwa da shi sai ya karye sai ya fashe sai aka ce ai ba abinda ake iya yin welding da shi a su a irin lokacin sai dai a narka wato azurfa sai ayi welding da shi sai annabi ya ci gaba da shan ruwa da shi sai na cewa ya halatta idan dan kadan ne wanda ba don alfarman a sha bane da shi saboda a gyara abinda za a sha ne ana fahimta don haka marikin ya balle sai aka sa da zinari ko azufa sai aka rike aka manne shi to wannan ya halatta an fahimta fa'ida ta gaba ita ce batun riwaya ta shida a riwaya da ta zo da maganar wannan ya ce bai faɗi na bakwai ba amma mun ji cewa an faɗi na bakwai ɗin a cikin wani hadisi an fahimci wannan mu je gaba وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن كربو دقى عبد الله دان عباس ألا يقال يرداغ عبد الله دان عباس نشيد بابنس عباس ابن عبد المطلب بابا من ذن الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو ما ايكين الله من سلاتي ده سلامر الله ستبت قريش ياتي أيما إهاب دبغ فقد طهر دكفاتر دعك جيميتا توتات الككا duk fatar da aka yi wa jima an tsarkake ta akhrajuhu dukkan wato abin nan marwayta hadisi wato shahararru sun ruwaito shi aljama'a kenan illa al-bukhari banda al-imam al-bukhari wa lafd muslim a riwayar imam muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza dubiga al-ihab faqad tahur idan aka je mai fata to fatar ta tsarkaka وقد تكلم في الامام احمد وان الامام احمد ياي مغانا اكاي اما دي حديث يا انغانتا يانا cikin sayyid muslim wa rawahu ad-darqutni min hadith ibn umar imam ad-darqutni a cikin sunan wato ya rawaito kuma ya ce hasan ne doka dai hadisi ya tabbata an fahimta abinda wannan hadisi ke cewa shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa fata idan aka je mai ta tsarkaka yana nufi jimar fata ita ce hanyar tsarkake fatar ba sai an wanke ba saboda a cikin jima ma akwai wanki don haka wannan kankara da aiki da bugu da sauransu abinda ake wa fata don ta yi kyau a ciccire dattin cikin ta ana yin mata haka shikenan ta zama mai tsarki za a iya amfani da ita a matsayin buzu za a iya amfani da ita a yi guga za a iya amfani da ita a yi dukkan abin da dan adam zai iya amfani da shi yayi sallah ko ibada da shi an fahimta shine ma'anar wannan hadisi a dunkule daga ji an ce ayyuma ihabin ma'anan ayyuma lafazi ne sila ce a larabci yadullu ala anna al-hukma yashmalu jami'a anwa'il uhub ya nuna cewa dukkan nau'ukan fata sun shiga ciki da yace ayyuma ihabin kowace fata to nan akwai magana sai a gaba za ku ji da yace ihab ma'anan ihab shine aljildu qabla an yudbag duk fatar da aka yi fida aka cire ta tana danya ko ta bushe amma ba a je an yi mata wannan jimar ba sunanta ihab in kana so ka gane shine fatun da kuke tarawa lokacin layya sai ku bada su sadaka kuna fahimta ba a je an yi aikin sunnan ba wannan fatar da ka bayar ba sunanta aljildu ba a larabci sunanta al-ihabu kuna fahimta idan ka je aka yi mata aiki aka gyara sai ta zama buzun da za a yi sallah ko takalmin da aka yi sawa ko shimfidin da ake zama a kai sai zama sunansa aljildu ana fahimta wannan shine a gangariyar larabci ma'anan dubiga shine sina'atu dibaga shine aikin yin jima din don haka dubiga bi ma'ana idan aka yi masa wannan aikin na jima kowa kuma ya sani ya ake aikin jima waɗanda suka sani da yace faqat tahura bi ma'ana wato sara tahiran ya zama mai tsarki don haka idan ka zo ba sai ka ce bari ka wanke ba wannan aikin da aka yi masa na jima ya riga ya zama wanki din a gare shi an fahimta fa'idojin da zamu koya daga cikin wannan hadisi fa'ida ta farko ita ce taharatul jildi idza dubir fata idan aka je mai ta ta zama mai tsarki an gane wannan fa'ida fa'ida ta gaba shine wannan hukuncin da kaje an fada ya shafi kowace irin fata idan nace kowace irin fata har da fatar mushe abinda aka hana a mushe shine cin naman mushen amma ba a so a yi asarar mushe gaba daya ana so a yi asarar naman ne kadai kar a ci amma a cire a fede dabbar duk lokacin da kuga akuya ta kasa tinkiya ta kasa ha ba ana sayan fatar ba idan aka zo sayan fata ana tambayar ka wani limami ne yanka dabbar ba gonsu da wannan don ka fede ku cire fatar ku amfana da ita ku sayar kafin ku jefar da mushen kun fahimta haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ga waɗansu suna jan akuya za su je su yar sai ce ya za ku yar sai suka ce ta mutu sai ce to ai fatar ku cire mana ta yi muku amfani wannan ya nuna a musulunci ba a rena kuɗi komin ƙarancinsa wani zai ce to nawa za a sayar ba a rena kuɗi alagamata ku ba za ku gane haka ba manyan masu kuɗi su suka san wannan za su gaya maka kuɗi da kaɗan yake taruwa yanzu ruwan sama da za ka ji an yi mamako ɗin nan kamar ruwan famfo yake zuba ko ɗigo ɗaiɗaiɗaiɗai yake zuba amma haka za ga ya muku yawa har ya halaka mutane don haka duk wani abu na arziki komin ƙarancinsa ba a so ka rena arziki don haka a cire a yi amfani da shi ana fahimta da yawa daga cikin mutane na faɗi wannan don ba su ɗauka cewa ya halatta ba ne don haka duk akuyar da ta kasa ka ga wani yayar ka bar shi in yayar sai ka ɗauka sai ka fede sai ka ɗauka ka cire ka je ka yi amfani da shi ko ka je ka sayar ko ka je ka yi buzu kana sallah kana salati. Fa'ida ta gaba ita ce wato ashe ya halatta yin amfani da fata shi yasa aka ce ma ya tsarkaka abinda yasa wannan shine akwai malaman da kamar mazhabar Hanabila waɗansu ke ganin cewa fata asalinta hadisi ya zo ya hana amfani da fata kwata-kwata ana ganewa to amma wannan bai tabbata ba don haka fata ta halatta yin amfani da ita akan kowane irin abu na amfanin dan adam fa'ida ta gaba ita ce a musulunci babu keke da keke a cikin babin tsarki menene keke da keke ana maka magana fa akan fata a cikin babin tsarki me ya kawo fata a cikin babin tsarki saboda ana a cikin babin aniya ko ba babu al'aniya muke bane me al'aniya ba shine kwanuka da mazubin ruwa ba to me yasa aka kawo shi a nan babin saboda ana yin amfani da fata a matsayin container ana amfani da fata a matsayin guga ana amfani da fata a yi gora da ita to idan mutum ya dura ruwa a gora sai ruwan ya kwana ko ya wuni ko ya yi kwanaki don Allah in ya zuba zai dan ji wari kadan ko ba zai ji ba zai ji ya sa ruwan ya zama najasa bai tabbata ba da karatunmu na baya, ashe duk abin da yake container sai ka ji ruwan ya dan amsa ɗanɗanon abin ta ɗanyen ɗanɗano ko ƙamshi ko kuma launi bai sa shi ya zama ba za a iya amfani da shi ba, kamar yadda muka faɗa a baya, sai ya zama har ya kai ga ya ƙwace masa suna. Kuna fahimta? Saboda tunda aka yarda mu yi amfani da gora ta fata, to aiko idan muka zuba ruwa ba yanda za a yi a ce inda ya jima baka ji alamar abin nan ɗinsa ba. To wannan na faɗa saboda kuna sa ruwa a cikin kwano, kuna sawa a buta, kuna sa a gwangwani, daga baya ka ɗan ga wani abu buga alolanka da shi, ba bukata, ba damuwa. Fa'ida ta gaba ita ce wato fatun dabbobin da ake cin namansu, to su suna da tsarki. An gane? Idan aka yanka, idan dai dabbar yanka ta aka yi, to fatar tana da tsarki ko ba a je ne ba. Saboda kar wani ya ji na ce idan ba a je ne ba bai da tsarki, sai ce haramun ne cin ganda. Saboda ai ba sai an je ne ba ake ci. Kuna fahimta? To duk fatar da take na dabbar da ake ci, to fatar mai tsarki ne, kamar yadda za a iya cin dabbar haka kuma ana iya cin fatar. Wannan maganar da ake yi na cewa sai an je mai kafin ya tsarkaka, yana magana ne akan dabbar da ta mutu ba a yanka ba, ko kuma dabbar da dama ba a ci. Wannan shi ne karatu na gaba. Shin menene hukuncin dabbar da ba a ci ita kuma fatar ta fa? Ku bani misalin dabbar da ba a ci. Kare. Ina hukuncin fatar kare da aka je mai fatar aka gyara kuma sai aka yi belt, sai ka daura, sai ka zo ka shiga sahun gaba? Ina hukuncin sallarka da fatar kare? Ko aka yi maka malafa ka dan kalmata ta haka da fatar kare, za ka yi sallah da malafar ko sai dai ka cire ka yi sallah a haka? Ana bayyanta? To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma ihabin dubiga faqat tahur, duk fatar da aka je mai ta tsarkaka har da fatar mai, to ba sai ka cika ba, fill in the blank spaces. Duk abin da ka sani in dai fata ce, in dai an je mai ta, to ya halatta a yi amfani da ita. Sabanin da malamai suka yi kadai shine Abu Hanifa ya ce kai banda fatar alhanzir. Ya ce ka shi kan Allah ne da kansa ya ce fa innahu rijis, ya ce banda wannan. Sauran malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji fa innahu rijis, kuma ya zo ya ce ayyuma ihabin dubiga faqat tahur, don haka ya halatta inda ka samu na alhanzir ka daura, sai ka daura idan kai kazami ne. Fa'ida ta gaba ita ce dabbar duk da ta mutu a mushe, ko kuma kamar yanzu akuya ko tinkiya ta mutu, to fa wannan kan ba za a iya amfani da fatar ta ba, dole sai in an je ne. Kuna fahimta? Ha kuma dabbar da ba a ci kamar kare, kamar jaki da sauransu. Fa'ida ta gaba ita ce wannan hadisi da mu yi wani istinbadi a cikinsa mai amfani kwarai da gaske, shi ne cewa shin wai tsarki sai da ruwa kadai ake yi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma ihabin dubiga faqat tahur, a tsari na zamani na yanzu da ake amfani da modern technology wajen je mai fata ayi takalmi ayi sauran abubuwa, dole sai an sa ruwa? Ba dole sai an sa ruwa ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta tsarkaka. Wannan ya nuna ashe ana iya yin tsarki ba sai da ruwa ba. To wannan ne mazhabar Imamu Abu Hanifa, kuma wannan mazhabar ta karbi auren Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, cewa asalin ma'anar kawar da najasa shine izalatu ainiha, ita najasar da ake gani ko ake iya ganin launin ta ko ake ganin ta a zahiri a tasirin ta. Ana fahimta? a kawar da ita a daina ganin ta ko kuma a daina jin warin ta ya zama babu alamar ta to abun ya zama mai tsarki ko ba a sa ruwa ba misalin wannan shine kamar jima wanda za a iya yi ba tare da an yi amfani da ruwa ba fatar ta tsarkaka ko ba ta tsarkaka ba ta tsarkaka kamar ayi amfani da dry cleaning a wanke tufafi mai najasa amma ba a sa ruwa ba ba da iska mai karfi yake kawar da shi ba in ka zo ka duba za ka ga alamar najasa babu alamar ta tafi ya tsarkaka kuna fahimta da ake amfani da dry cleaning wajen wanke carpet ko wanke wane ne ba za ka ce an yi fitsari sai mun wanke da ruwa kafin a kai ma masu dry cleaning ba in suka riga suka yi ya tsarkaka kuna fahimta haka kuma wato kamar tufafi na mace da take tafiya yana jan ƙasa ko hijabi sai ta taba fitsari ko ta taba wani abu na najasa sai ta ci gaba da tafiya ƙasar da ta bi ya goge shi daga baya ya tsarkake shi ba sai ta wanke ba idan za ta yi sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yutahiruhu ma ba'dahu tambayar sa wata mata ta yi ta ce mun sa dogon hijabi yana jan ƙasa yana shiga najasa ya ce ƙasar da ta goge mai tsarki daga baya ta tsarkake shi an sa ruwa ba a sa ruwa ba ana fahimta haka kuma idan ka ga najasa a jikin bango an gane wanda ba za a sa ruwa ba sai ka sa abu sai ka kankare aka daina gani shikenan wurin ya zama mai tsarki bangon nan ana iya manna hannu idan na turbaya ne ayi taimama da shi ana fahimta haka kuma sanda wanda aka kona ta gawayi kenan nake nufi akwai fitsari da sauransu aka dauko daga bola sai itacen najasa ne haka ne ko sai aka zo aka kona sai zama gawayi yanzu kana ganin najasa to wannan gawayin ya zama mai tsarki kuna fahimta haka kuma da aka ce idan mutum zai yi tsarki yana iya amfani da hoge ko toilet paper kuma yayi bai sa ruwa ba tsarkin yayi ko bai yi ba yayi ashe dai akwai wurare da yawa da ake iya amfani da kawar da najasa ba dole sai an sa ruwa ba kuna fahimta sai fa'ida ta kusa da karshe shine ashe sana'ar wato dibaga sana'a ce mai kyau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da ita shine sana'ar jimar fata ina yawan faɗa cewa duk wanda yake cewa ya nemi sana'a bai samu ba to ga ɗaya daga cikin nan sannan fa'ida ta karshe ita ce tsarki baya bukatar niyya kuma baya bukatar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk fatar da aka je mai ta tsarkaka waye jemin annabi ya faɗa to fatar da aka kawo daga America kana iya alola kana iya amfani da ita ka daura kuma ba za ka ce arne ne wanda ya wannan belt din ba kuna fahimta haka kuma duk fatar da aka kawo daga ko ina ta kasar da ba ta musulmi ba kuma ba musulmai bane suka yi shi aka mai da shi wani abun da mutum zai yi amfani da shi zaka iya amfani da shi a matsayin abun alola ko abun sallah kai ko buzu ne suke yi na sallah suka kawo maka shi ka sa ka shimfiɗa kai sallar ka da shi duk da cewa su ba za su yi sallah akai ba amma bai hana ka kai kai sallah akai ba kuma ba sai ka wanke ba kuma ya nuna cewa kayan da aka karba a wurin waɗanda ba musulmi ba shi abun yana da tsarki sai dai in ka gana jasa wani zai je gidan inda ba musulmi ba sai a bashi tabarma yayi sallah sai ce ai ba na musulmi bane ya halatta ayyuma ihabin dubiga faqat tahur abinda muka faɗa dai dai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.